sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Za kuma iya jin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau Talata 20 ga watan Yuni na shekarar 2017. Da farko ga kanin labarai.
Australia ta ba da sanarwar dakatar da harharen da mayakanta na sama suke kawa a ƙasar Syria na wani lokaci. Shaidu da kuma jama'ai a Mogadishu sun ce wani harin bom na kunar bakin wake da aka boye cikin mota ya kashe mutane akalla 10 ya raunata wasu 18. Mahaifin Otto Wambia, ɗalibin kwalejin nan ba Amurka da ya mutu ran Litinin bayan da aka tsare shi a Koriya ta Arewa, sun faɗa cikin wata sanarwar cewa ya cimma burinsa na dawowa gida.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tunawa da 'yan gudun hijira a faɗin duniya. Wasu 'yan gudun hijira a yankin arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu. Bayan haka za ku ji cewa al'ummar wato al'amura sun fara komawa daidai a garin Gyambu da ke jihar Taraba biyo bayan wani rikici da aka yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku. Za kuma ku ji cewa wani kwamitin wutar lantarki ya tattauna akan batun samar da wutar lantarki da kuma biyan kuɗin wutar lantarkin. Muna kuma ɗauke da nasihar Ramadan. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumar ya shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Australia ta bayar da sanarwa yau Talata cewar za ta dakatar da harharen da mayakanta na sama suke kaiwa ƙasar Syria na wani lokaci. Wannan matakin yana zuwa kwanaki kaɗan bayan da wani jirgin saman yakin Amurka ya harba wani jirgin saman yakin Syria, abinda ya sa har ƙawar Syria ɗin wato ƙasar Rasha ta ce daga yanzu za ta ɗauki duk wani jirgin saman yaƙi na ƙasashen ƙawancen da Amurka take jagoranci a zaman na abokan gaba a samaniyar Syria. Australia tana cikin ƙasashen ƙawancen da suka fara kai hare-hare daga sama kan mayakan Daesh ko ISIS cikin Syria a watan Satumbar 2014. Wata sanarwa daga ma'aikatar tsaro ta Australia ta ce za ta nazarci yanayin samaniyar Syria ta kuma yanke shawara kan abin da za ta yi a nan gaba. Australia ta ce za ta ci gaba da kai hare-hare ta sama a makwabciyar Syria wato Iraki. A jiya Litinin Amurka ta mai da martani daga kausa har shiga wannan barazana ta Rasha. Kakakin fadar White House Sean Spicer ya ce Amurka za ta yi duk abin da za ta iya domin kare muradunta. Muƙaddashin ministan harkokin wajen Rasha Sergei Ryabkov ya bayyana harbo jirgin saman yaƙi na ƙasar Syria a zaman matakin nuna fin ƙarfi.
Shaidu da kuma jami'ai a Mogadishu, babban birnin Somalia, sun ce wani harin bom na ƙunar baƙin wake da aka ɓoye cikin mota ya kashe mutane aƙalla 10 ya kuma raunata wasu su 18. Ƙungiyar 'yan tsagera ta Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai wannan harin na yau Talata da aka kai akan wani ginin gwamnati a gundumar wadajir ta babban birnin. Wata ƙaramar bus da aka shaƙe ta da bom ta kara da wannan ginin da misalin ƙarfe 1 saura minti 20 na rana agogon ƙasar a yau Talata, a yayin da wasu matasa da mata 'yan raji suke yin wani taro a ciki. Shaidu suka ce direban ya banke ƙofar shiga ginin sannan ya tayar da wannan bom ɗin mai ƙarfin gaske. Daga cikin waɗanda suka ji rauni har da kwamishinan gundumar Omar Abdullahi Hassan da shugabar ƙungiyar mata da shugaban ƙungiyar matasan da kuma sakataren gundumar. Masu aikin ceto na amfani da motocin buldoza a ƙoƙarin samo waɗanda suke rai da kuma gawarwaki.
Kada a shafa da cewar labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Mahaifan Otto Wambia, ɗalibin kwalejin nan ba Amurka da ya mutu ran Litinin bayan da aka tsare shi a Koriya ta Arewa har na tsawon kusan shekara 1.5, sun faɗa wata sanarwa cewar ya cimma burinsa na dawowa gida kuma ya samu nutsuwa jim kaɗan kafin ya mutu. shugaba Donald Trump a jiya Litinin ya aikewa da iyalansa saƙon ta'aziyya, yana mai cewa abu mafi alhini shine iyaye su rasa ɗansu yayin da yake ganiyar ƙuruciyarsa. Trump ya kuma kira gwamnatin Koriya ta Arewa matsayin mara imani, inda ya ƙara da cewa wannan lamari ya ƙara masa ƙaimin mayar da hankali wajen ganin irin wannan abin alhini bai sake abukuwa a hannun gwamnatocin da ba su mai da ran bil'adama a matsayin komai ba. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa cewa mutuwar Wambia za su ci gaba da tunatar da su kan muguwar gwamnati irin ta Koriya ta Arewa.
A yau Talata, masu kada kuri'a a jihar Georgia da ke kudancin nan Amurka suna zaben sabon dan majalisar wakilai a wani zabe na musamman da ka iya zama zakaran gwajin dafi ga 'yan jam'iyyar Republican a ƙarƙashin mulkin shugaba Trump, yayin kuma da jam'iyyar ke kokarin ganin ta ci gaba da zama mai rinjaye a majalisar. Irin makudan kudaden da jam'iyyun Republican da na Democrat suka kashe a wannan zaben yayi nuni da irin muhimmancin zaben, inda aka kashe sama da dala miliyan 50, adadin kudin da yafi kowanne yawa a tarihin zaben majalisar wakilai a Amurka. Dan takarar jam'iyyar Democrat John Ossoff, mai shekaru 30, wanda a da tsohon ma'aikaci ne a majalisar, ya kasance yana wannan takarar a karon farko, wanda a zaben watan Afrilu na farko ya samu nasara amma kuma ya gaza samun adadin kuri'un da ake bukata. Abokiyar hamayyarsa Karen Handel, mai shekaru 55, ta taba rike mukamin sakatariyar gwamnatin jihar ta Georgia. Duk wanda ya lashe wannan zaben shi zai maye gurbin Tom Price, dan Republican din da ya lashe zaben da wato da ratar kashi 23 a watan Nuwamba. Gabanin shugaba Trump ya nada shi a matsayin wanda zai jagoranci ma'aikatan lafiya da harkokin jama'a na yau da kullum. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Najeriya na cikin kasashen da ke fama da 'yan gudun hijira a duniya sakamakon rikicin Boko Haram da ya shafi yankin arewa maso gabashin kasar. Mata da yara su ne waɗanda wannan rikicin ya fi shafa a wannan yankin na arewa maso gabashin kasar. Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da wannan rahoton.
A yau dai ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da 'yan gudun hijira a faɗin duniya baki ɗaya, jihar Borno ba na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da 'yan gudun hijira, wadda kuwa rana mai kamar ta yau babu mutum guda da zai gaya maka adadin 'yan gudun hijira da ake da su a faɗin jihar. To, ko me waɗannan 'yan gudun hijira da suka samu mafaka a faɗin jihar ke cewa ne?
Sunana Binti Ibrahim.
Daga daji ka zo kai mama?
Daga Walakal Gama Bama.
Daga Bama ko? Watan ku nawa nan?
Wata mu shekara mu biyu da wani abu.
Shekara
kusan shekara mu uku.
Kuna nan?
Muna nan.
Eh, ayyanki fa?
Ya na guda biyar suke.
Na duk kuna nan tare?
Muna nan tare amma ba uban su.
Eh.
Uban aka kashe shi.
An kashe shi a Bama?
An kashe shi a Bama.
Me yake daukan nauyin yayin naki anan?
Na ni ne na dauka nauyin su.
Ko na kuke samun taimako da abin da za ku ci? Ganin cewa ba mahaifin su.
Kasuwa nake.
Na dan jijiya. Kasuwanci me kenan?
Kasuwa ce su alele ne su garau-garau ne nake sayarwa.
Yana isan ku wajen biyan bukata haka?
Eh, alhamdulillah mun gode.
To Allah ya taimaka. Sunan ki?
Ya Gana Muhammad.
Ya Gana Muhammad, daga nake kika zo?
Bama.
Ku yaran ki anan ke ma?
Eh, guda biyar ne.
Baban su fa?
Babu. Bai zo ba.
Bai zo ba, mai nan da rai?
Ah, ban sani ba.
Eh.
Eh,
ban. Ni shekaran ki nawa nan?
Shekara biyu da wani abu.
Kuna nan ba ki san da mafi sai ke ba.
Eh.
Kuna nan da rai ko bayan da rai ba ki ji labarin su?
Ban sani ba.
Ku wake dokan nauyin yaran ki?
Litirin ne ta tabi. Ranan litirin.
Ta
bita. Eh.
Wallahi. Yanzu makaranta ba yaran ki suna yi?
Eh, suna yi.
Wake biya musu kudin makaranta?
Ah, sai kyauta ne suna yi.
Wake musu ko?
Eh.
Allah ya taimaka.
Amin.
Ba gode.
Amin.
Ya sunan malami?
Muktar Modu.
Daga ina ka zo babana?
Daga na Kandiga. Aulari.
Tun yaushe kana wannan camp din?
Ah, tun shekara mu biyu fa.
Shekara biyu ko?
Eh.
Na kamar ƴaƴanka fa da matarka suna ina?
Anan ne yanzu.
ƴaƴanka nawa nan?
Ƴaƴana guda hudu.
Duk kana tare da su a nan?
Insha Allah.
Matarka fa?
Matar na guda biyu.
To, lokacin da kake ba mu me kake yi? Da kake Kandiga me kake yi?
A Kandiga wannan ku bari maganar su wannan. Amma Kandiga wannan din su sojoji wannan su rike wala alhamdulillah na gode su da su. Eh, aka ne.
Yaran ka suna makaranta?
Eh, suna makaranta.
Wake biya musu makaranta?
A'a, yanzu ba su biya. Anan ne ko su makaranta?
Eh, to Allah ya taimaka.
Amin su amin.
Honorable Usman Muhammad Dukure shine mataimakin gwamnatin jihar Borno kuma shugaban committee da gwamnatin jihar ta kafa don kula da waɗannan ƴan gudun hijira wanda ya wa gidan radio Murya Amurka jawabi kan matsayin ƴan gudun hijiran a watannin baya ga ma abin da ke cewa
gaskiya batun az gudun hijira yanayin da karke su a camp da yanda ake ciyar da su na da da na yanzu akwai bambanci da zai musu abincin gaba daya a waje daya da muka samu haka din ba zai yiwu ba din kore yaushe complaining na yawa sun ce abinci yana karkatarwa sun ce kuma abincin ba ya ishe su shine kuma Allah ya taimake mu samu basira kuma ta bari mu gwada wani hanyar da mai mafita mun zo muka bi kam muka yi musu register bisa ga iyali da muka yi haka a yanzu da nake magana din mun samu saukin sa yanda yake mana kama na koko da yaushe din babu din zamu bada abincin ma kowanne magidanci da mutanen sa wata wata ne kuma masu taimaka mana suna kawo nasu yanzu kowa yana sai kuma garruwan sa mai girma gwamna kuma yana kan kwatanarin sa wanda kafin mutane su koma din masu mu gyara
dubban ƴan gudun hijira da ke samu mafaka a sansanonin da ke cikin birnin Maiduguri dai mafi yawan su mata ne da kananan yara yayin da wasu su ba san inda mazajin su suke ba Haruna Dauda Biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, to a shirin mu na daren yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya za a iya magance abubuwan da ka sa mutane zama ƴan gudun hijira musamman ma masu tsallaka iyaka zuwa wasu ƙasashen. Kwanaki biyu bayan rikicin da ya auku a garin Gembu a jihar Taraba, wato a jihar Taraba, harkoki sun fara komawa daidai bayan da aka baza jami'an tsaro a ko'ina a fadin jihar. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da wannan rahoton.
Da ma yake tabbatar da kwanciyar hankalin da aka samu a yanzu, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba ASP David Misal ya ko tabbatar da mutuwar mutane uku, yayin da wasu kuma ke makwanciya a asibiti biyu bayan raunukan da aka yi musu.
Ya har zuwa kawo yanzu ba mu sake samun wani mummunan bayani ba, kuma har yanzu jami'an tsaron mu suna nan duka kowa ya riga ya koma gidajensa.
Kamar mutane nawa aka kama?
A yanzu dai aka muna da mutane a wajenmu wanda sun kai biyar, wanda da mun tuntune muna bincike a kansu ta dalilin waɗannan faruwar waɗannan abubuwa.
To kaman a rayuka kuma fa?
Mu yanzu dai kawo yanzu mun tabbatar da mutum uku wanda suka rasa rayukansu zuwa Waraka. Muna da mun samu mutane sun kai shida wanda aka kwantar da su a asibiti.
Shi ma dai gwamnan jihar Taraba Akhtiyadare Dison Isiyaku, wanda ya nuna ɓacin ransa game da sabon tashin hankalin da ya auku a yankin na Mambila, ya ko buƙaci al'umman yankin nema da ake mai da wuka cikin kube. Gwamna wanda ke magana ta bakin hadiminsa ta fuskar harkokin yaran labarai Mr. Silvanus Giwa ya ma buƙaci waɗanda suka gudu zuwa ƙasar Kamaruna da su yi haƙuri su komo, tunda yanzu ko an baza jami'an tsaro a yankin.
Yanzu dai an tura jami'an tsaro, yanzu kam ba hankali ya kwanta, don Allah yadda ba abin da zai faru.
To sai dai kuma yanda ma hankula ke kwantawa a garin Guroje da kuma Gembu, da alamun fa har yanzu akwai wasu yankunan da ake kai harin sare ka noke, kamar yadda ɗan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazaɓar Guroje barista Muhammad Bashir Bafe ke cewa.
Har yanzu dai ana ta sare-saren shanu a daji. Har yanzu muna nan muna running round mu ga jami'an tsaro an tura su je su dudduba a hana masu zuwa su sare shanun nan. A dabbobi kan ba a girgawa, sun fi dubu wanda aka sare yanzu. Akwai wani mutum ɗaya ma wanda na yi magana da shi ya ce a wuraren su kawai shanu sun fi 300 suna kwance jiya da yamma.
To kamar asarar rayuka na ɗan adam kuma fa?
Rayuka dai wanda aka tabbatar yanzu dai mutane uku ne.
Wannan rikici da ya biyo bayan ingiza wasu matasan Mambila ne da ake zargin wani ɗan siyasa a yankin yayi na hana jami'an tsaro kamun wasu da ake zargin su ke kitsa tashi-tashi hankula da ke faruwa a yankin. To wai kome shugabanni ke cewa hai layo dai ga ɗan majalisar dokokin jihar.
Wannan dai ba faɗan ƙabilanci ba ne, faɗan siyasa ne, don akwai mambiloli da ba su son wannan, akwai Fulani da ba su son wannan. To amma akwai wasu ɗan ƙalilan wanda suke ingizawa suna yi don a yi, ban san wani buri suke so su cimma ba. To amma har yanzu dai muna nan muna ɗan zama dai tarurruka mu gani mu ga yanda za mu wayar da kan mutane su daina irin wannan jahilci ne ko a zamanin jahilci ba a yi irin wannan. Inda mutane suka bata suna wani abu daban, inda ake zuwa a yi kashe-kashe da barnan dukiya daban.
Kawo yanzu fiye da mutum 10,000 ne ma ke gudun hijira, inda wasu ma suka ketara zuwa kasar Kamaru, yayin da ko fiye da shanu 5,000 aka ce sun bace. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Gwamnatin Najeriya ta yi alƙawarin samarwa ƴan ƙasar mita wutar lantarki miliyan 3 a cewar ministan ayyuka da gidaje da kuma wutar lantarki Babatunde Fashola. Sai dai a yayin da ministan ke wannan iƙirarin, majalisar wakilan tarayya ta tattauna akan batun samar da wuta da kuma biyan kuɗin wutar. Wakilan sashen Hausa Abdul Wahab Muhammad na da ƙarin bayani.
A hira ta da dan kwamitin wutar lantarki a majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Yamal Tudeba daga jihar Gombe, wannan Rabul Yunus Ahmed Abubakar ya ce an yi zama ta hadaka na mambobin kwamitin daga majalisar dattawa da kuma ta wakilai kan batun wutar lantarki, samar da shi da raba shi da ma batun biyan kudaden wutan.
Kwamitinmu da na reps da na senate muka kira stakeholders meeting, wannan kan na fawa na lantarki da an yi wannan taro a Hilton, kuma majalisa ne kwamitin mun nan ne mu ne muka kira su, da su ƴan janko masu generation da masu transmission da masu disco duka. Shi yasa zaka gani har nayi kuduri ma a majalisa na cewa ya kamata ne a yanzu hukumar da aka fi sani da NEPA disco kenan a yanzu masu billing cewa ma su saka mitocin su wa mutane su sa shi kyauta. Yana daga cikin kudirin, ka duba cikin kundin takardar abubuwan da nayi, ya da kudi ne kuma ya samu goyon bayan majalisa. Saboda haka yanzu enforcement ne, mitocin nan da ake cewa sai ka biya mita 20,000, 30,000, 50,000 a saka maka shi kyauta. So su da suke mallakan su ne to su samu mu shi kyauta, mu ba za mu taba ba. Su dai bani wuta ya shiga ta mita, su zo su duba na sha wuta kaza, su kamun bill dina mu kuma na biya.
Amma mitan da aka yi mun makala mun ɗan Najeriya wannan kawai gaskiya akwai inda kasa wato jihohin da aka yi bore ma akan
wannan fadi kanka tsaye sun je India da Chinese ana na boge. Yanzu a nan akwai kamfanin yin mita a Najeriya, a nan Zaria ma a arewa, akwai a kudanci. Dokan da muka ba su yanzu ba ma son wani mita na ƙasar waje, a nan za a yi shi a Najeriya ko mai inganci.
To ga misali waɗanda suke da irin waɗannan mitar, ya za a yi da su kenan?
Za a zo a mayar musu, a cire wannan a mayar. Wannan akwai National Electricity Regulation Commission da aka fi sani EEC, mun ba su doka, sun kawo dokoki, mun tsara musu duk in disco da bai yi ba za a caje shi. Yanzu kai disco ma yanzu idan Genco generation company suka baka lantarki na biliyan 3, idan baka raba biliyan 3 nan ba za a caje ka ma.
Ta yaya ku tabbatar da ko sun bayar ko ba su bayar ba?
A yanzu maganar da nake maka akwai disco dewa da aka ci taron su. Haka ma irin wannan yanzu kai bari ma ne amfani da wannan kafa Malam Abdul Wahab ku gaya wa jama'a. Ko idan yau NEPA ta kawo maka wani estimated bill wanda kawai kindaya kawai na fita hankali za su yi, wallahi in ba hankalinka bai kwanta ba kada ka biya su. Ka je akwai complaint center da muka sa NEC ta yi a state, su ma disco mun ci saka, ka rubuta complaint ka ce ba ka je da wannan bill din ba. Kawai abinda za ka yi ka biya abinda ranka ya kwanta, amma kada ka kuskura a kawo maka bill wata ya zo baka biya ko kobo ba. Idan an kama 20,000 hankalinka bai kwanta da 20,000 ba, kai kana ga 10,000 ne ka ci, to ka biya 10,000 fi arbabu wanda zai yanke maka wuta. Za a zo a duba in ma ta kai ka ayabin da muke kira loss survey, a ga kettle din wuta, tibin ka, air condition ɗinka, firijin ka a gida, za a yi abin da ake loss survey. In an gano abin da kake sha bai kai 10,000 ba to kai ajiya. Idan aka samu 10,015 ne bai kai 20 ba, to dine za a kawo kai kuma sai ka dora. To wannan kenan abin da nake nufi, ba wai ka kibiya ba, ka biya abin da hankalinka ya kwanta kafin kuma a gama bincike. Su kuma haƙƙinsu ne, in za su shekara 10 su ma bincike ba, 10,010 ne za ka yi ta biya.
Abdulwahab Muhammad Nura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma ga nazihar Ramadan.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وبنجي مدوك كنسركي يا سوكد قرآني أدرن دائما تسونا ليلة القدر والنندري ميجرما والنندريني وبنجي يتبتتشي واجكم وطن رمضان يكي قاسا كيمتو كان san amfani da alkhairin da ke cikin wannan dare wallahi amfani da alkhairi wanda ke cikin wannan dare in mutun ya saya yayi ibada a ciki kaman wannan yayi ibada ne wata 1000 a cikin rayuwarsa malaiku ko za su sauko da malaikan jibril tare da su da izinin ubangiji wanda yake yana tabbatar da kaddara na mutuwa ne na rayuwa ne na arziki ne na haifuwa ne yana tabbatar da shi aminci ne kawai wannan daren har garin Allah ya waye ahal alfijiri tabullo jama'a wannan dare yana cikin kwana 10 ta karshe na watan ramadan ubangijin Allah ka sa mu dace da shi ka sa mu saya mu yi ibada a ciki sheikh muhammad ridwan muhammad kudiba wasa ba limamin hausawa tafu ghana
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 11:21 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar Shirin noma na wannan makon zai dubi ne game da fasahar jinkawo da ke ci gaba da karbuwa a kasashen duniya. Ana amfani da fasahar jinkawo wajen noman lemar kwadi da aka fi sani da mushroom a turance. Domin fahimtar amfanin lemar kwado ga rayuwar dan adam da yasa har aka fara noman ta, na tattauna da Ibrahim Lawandidatti, mai bincike a Jami'ar Ayyukan Gona da Gandun Daji ta Fujian dake kasar China. Inda na fara tambayar sa menene amfanin lemar kwado?
Lemar kwado abashi ne amfani ga rayuwar dan adam musamman ta bangare guda biyu. Na farko ita lemar kwado tana da dauke da protein,
to sinadaran gina jiki kenan.
Eh sinadaran gina jiki wanda idan ka sabalta shi da wasu tsirrai haka. Kuma bai dauke da fat.
Wato fat kitse kenan?
Kitse eh idan ka kabulta shi kuma da nama kenan wanda yana maganin hawan jini ciwon siga da kuma kansa kuma yana ƙara ƙarfin garkuwar jiki
Mal Ibrahim kafin mini sa ka ce lemar kwado tana magunguna a jikin dan adam
na'am
to sai dai kuma mukan ji an ce akwai masu guba shin haka ne
wato haka ne eh lemar kwado kashi uku akwai wacce ake ci wato ake amfani da ita a abinci kamar irin mutane marasa karfi da sukan ba sa iya samun nama cikin abinci sukan misalta ko sukan musanya abinci nama a cikin abincin su da shi lemar kwado shi sa wani lokacin ma kaji ana kamar ana mishi fasarar ciwon naman kaza ba akwai wanda yake magani wato bangaren magani kenan akwai kuma wanda yake guba ne
wato shi mai guba ba a taba shi ba a yin komai da shi kenan
ai taba shi ma masifa yake zama wa mutum domin yana kisa
to ya taya mutane za su bambance tsakanin mai guba da kuma wanda ake ci da kuma wanda yake maganin
yawa to shi wanda yake magani kana ganin shi zaka iya gane shi domin yana da kauri yana da launi kamar ja haka nan wato kamar ruwan kofi shi kuma akasari wanda ake ci za a gan su farare ne wasu masu ruwan kasa da makamantan su suna su wanda ake ci din suna kama da wanda ya zanto cewar na guba din shi yasa mukan ba da shawara ba kowane mushroom bane da gani za a dauka ayi amfani da shi idan ba manoma bane wanda aka yi dare su suka ba wa mutum cewar wannan mushroom din ana ci
wato baka ba da shawara ba mutun ya je dan saboda yaji an ce yana magani ya je shi bayan gida ko ya je wani guri ya dauka yana ganin shi ce ai na ji labarin cewa yana magani ko yana ƙara sinadaran gina jiki bari na dauka na ci wato baka ba da shawara ga mutane su yi haka kenan
ba na ba da shawara haka domin yana da hadarin gaske
to ta ya za a samu mai kyan wanda za su yi amfani da shi
yanzu abin da muke ta kokari kenan muna ta wayar da kan al'umma kuma muna ƙara training din al'umma muna rarraba musu shi irin sperm din mushroom din wanda za su iya nomawa dan al'umma su amfana da shi
jami'ar da kake tana China kuma a China kuke
na'am
shin wannan abin ya za a yi shigo kasashe irin su Najeriya, Niger, yammacin Afirka ko nahiyar Afirka baki daya?
Wato yanzu muna ta kokarin yin kwasa-kwasai na training din al'umma kamar da kasashe masu tasowa. Yanzu hakan nan muna kan wani training din inda mun dibo akwai malamai daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, akwai manoma daga jihar Plateau da jihar Bauchi waɗanda yanzu hakan nan suna cikin garin China suna karɓar horarwa akan shi noman lemar kwaɗon nan, domin muna so mu ga abin ya watsu a cikin ƙasashen Afirka. Hakan nan akwai mutane daga nan Niger da ƙasar Benin Republic da kuma Cote d'Ivoire da South Africa da Lesotho, yanzu hakan nan su muna tare da su da Rwanda muna tare su yanzu hakan nan a cikin China.
Ya noman lemar kwaɗo yake idan mutane suna son su?
Lemar kwaɗo abu ne mai sauki wanda ba wai sai ka ɗauki garma kaji ko fatanya ka tafi gona ba. Kana iya sarrafa ta, kana iya noman ta cikin gidanka.
Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin yadda ake amfani da fasahar jinkau wajen noman lemar kwaɗo. Masu sauraron mu, anan muka ƙarshen shirin namu na wannan makon. Sai a biyo mu mako mai zuwa inda za mu kamo ƙarshen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku shirin, musamman mawaƙon namu Ibrahim Lawande Detti, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Za mu fara da saƙon Haruna Muhammadu Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a, inda kai kira ga gwamnatoci, ƙungiyoyi da masu hannu da shuni da ma sauran jama'a da fatan ba za su gaji ba da taimakawa 'yan gudun hijira da abubuwan da za su inganta rayuwarsu, duba da ganin cewa suna matuƙar buƙatar agaji. Ta gaba ta haɗin gwiwa ce wacce ta fito daga Sani mai lange-lange Yalo Yawuri da Malam Ango Malamin Makaranta Yawuri da Hamza Galadima Birnin Kebbi. Kuka ce assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bamu dama don mu taya al'ummar duniya murnar zagayowar ranar 'yan gudun hijira ta duniya. Ganin irin mahimmancin wannan rana ga wasu 'yan uwanmu 'yan arewa maso gabashin Najeriya da ke cikin wannan hali na gudun hijira, da fatan mahukunta za su gaggauta maida su gidajensu domin su ci gaba da rayuwa kamar kowa. Yau ce ranar 'yan gudun hijira da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Hakika wannan rana ya zo daidai lokacin da ya dace, duba da yanda ake cikin watan azumi. Ina kira ga masu hannu da shuni da su taimakawa 'yan gudun hijira domin su samu damar kammala azumi lafiya da kuma yin bukukuwan sallah lafiya. Allah ka ba mu ikon taimakawa, amin. Sako daga Abbas Baffa Chilade, jihar Bauchin, Najeriya. Sai kuma wacce ta fito daga Comrade Usaini Abba Dabban, ɗan kishin ƙasa, jihar Bauchi, kace aure ibadar Allah. Muna fata matasan ƙasar Gambia za su amsa kiran gwamnatin ƙasarsu wacce ta yi kira su cewa su dawo gida domin yin aure kamar yadda ta sanar musu. Hakika hakan abu ne mai kyau idan har za su ɗauki musu ɗawainiyar auren gami da samun musu da aikin yi domin dogaro da kansu, domin ba wai su yi auren ba su tsallake su bar matan. Shi kuwa Ibrahim Rabilu Tsafe, jihar Zamfara, cewa yi assalamu alaikum, don Allah muryar Amurka ku faɗa masu hannu da shinu cewa kada su manta da talakawa da marayu a cikin kyautar sallah don samun ƙarin albarka. Allah ya ba da ikon taimakawa, amin. Da ƙarshe sai wacce ta fito daga Atiku Danyarba Barbejo daga Accra, Ghana, ya ce don Allah VOA ku gawa gwamnatin ƙasar Ghana da ɗauki matakin hukunci mai tsanani ga duk wata ƙungiya da aka kama ta ɗaukar doka a hannunta, duba da yanda hakan ya kama hanyar haifar da rashin tsaro a ƙasar ta Ghana.
To masu sauraro, za a yi mana afuwa saboda ƙarancin lokaci ba za mu samu karanto muku takaitattun labarai ba, amma za mu dasa aya a nan, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da Sa'ida Hamdun da suka haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu na yau Mr. Pete Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.